America, broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Baba Yakubu Makiri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Laraba, shi daga watan Nuwamban shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Ibrahim da kanan labarai.
To baba, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ci zaben shugaban ƙasa da aka gudanar jiya Talata a fadin ƙasar. Sojojin Ukraine sun ce sun kakkabo jiragen yaƙi marasa matuƙa da dama da Rasha ta kai musu harbi da su. Sannan gwamnatin haɗaka ta Jamus na fama da bambancin ra'ayi kan batun tattalin arzikin ƙasar.
To madalla, kanin labaran kenan, kamar yadda kuka ji a kanin labarai.
It is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened.
Tsohon shugaban kasar Amurka kuma zababben sabon zababben shugaban kasa kenan Donald Trump yake mika godiyarsa da girmamawa da Amurkawa suka mai na ya sake jagorantar su. To ko ya Trump ya kai ga samun wannan nasara, abinda wani mai fashin baki ke cewa
ina ji saƙon Democrats ne ko kuma saƙon ita family ne, ina ji mutane ba su gamsu da shi ba. Batun masu shigowa Amerika ta barwani hanya, batun economy din Amerika da kanshi.
Muna kuma dauke da martanin jama'a game da zaɓen na Amerika daga Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafi da shirin zamantakewa na Zainab Babaji, wanda a yau shirin ya mai da hankali kacokan a kan zaɓen na Amurka da kuma nasarar da Donald Trump ya samu. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan auna lafiya ga labaran. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya kada mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ya samu wani sabon wa'adi na shekaru hudu. A wata irin takarar da aka yi matukar kankankan, zuwa yanzu Trump ya samu maki a kalla 277 daga cikin jimlar maki 538 da na cin zaben a tsarin kasafta maki ko electoral vote a zaben da aka gudanar jiya Talata, wanda ya bashi rinjayen wannan kasafin ƙuri'ar da ake bukata, inda ya zama shugaban Amurka na farko da ya ci zaɓe sau biyu amma ba a jere ba tun daga shekara ta 1890. Harris, yar takarar jam'iyyar Democrat, wadda ta shiga takarar daga baya bayan da shugaba Joe Biden ya janye a watan Yuli, ta yi yunkurin zama mace ta farko da ta shugabanci Amurka. Trump ya ayyana nasararsa tun da asubahin yau Laraba, yana mai gode ma magoya bayansa a wani gangami a Florida.
Frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like
Trump ya ce wannan wata mashuhuriyar tafiya ce wacce babu wanda ya taba ganin irinta, kuma a gaskiya wannan na yi imanin cewa ita ce tafiyar siyasa mafi girma a kowane lokaci a cewarsa. Yau Laraba, rundunar sojin Ukraine ta ce ta kakkabo 38 daga cikin jirage marasa matuƙa 63 da Rasha ta cillo su a wani harin da ta kai musu da daddare. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce ta cafko jirage marasa matuƙan ne a sararin saman Chakasi da Kharkiv da Kryvyi da Kyiv da Mykolaiv da Odessa da Sumy da Zhytomyr da kuma Zaporizhia. A nata bangaren kuma, ma'aikatar tsaron Rasha yau din Laraba ta ce sojojinta sun lalata wasu jirage marasa matuƙa na Ukraine guda biyu. Yau Laraba, Majalisar Ɗinkin Duniya ta bada rahoton ƙaruwar noman tabar sa maye ta opium a Afghanistan da kashi 19 cikin 100 a shekara ta biyu da kama mulkin Taliban mai ragaggen iko ta haramta ta'ammali da tabar. To amma har yanzu yawan noma wato wannan tabar yawan noma wannan tabar bai kai yadda aka gani ba a baya. Wannan sake karuwar na zuwa ne bayan raguwar bazata da ta yi da kashi 95 cikin 100 a shekara ta 2023, lokacin da hanin ya kusa kaiwa ga kawar da noman tabar kwata-kwata a akasarin sassan wannan matalauciyar kasar ta kudancin Asiya, wadda ta dade da zama kasar da tafi kowace samar da kayan hada tabar Iblis a duniya. Bisa ga wannan rahoton, wannan ya fito ne daga wato ofishin Majalisar Dinkin Duniya mai kula da batutuwan muggan kwayoyi da kuma manyan laifuka, wato UNODC a takaice. Taliban ta haramta noman kayan maye a fadin kasar tun a watan Afrilun shekara ta 2022, yan watanni bayan dawowarta kan gadon mulki a Afghanistan, wanda ya kai ga matukar raguwar noman tabar sa mayan sosai.
To, an jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu fara bude taskar rahotanninmu daga jihar Ikon Najeriya, inda wakilinmu Babangida Jibrin ya ji mana martanin wasu 'yan Najeriya akan zaben Amurka da kuma nasarar da shugaba Donald Trump ya samu a fafatawa da yi da mataimakin shugaban kasa Kamala Harris.
Malama Suzanatu Kure wata 'yar Najeriya ce mai goyon bayan Kamala Harris, da kuma ta bayyana mani yadda ta ji da wannan zabe.
Wannan zaben dai abinda muka gani gaskiya Allah dai kawai yayi nashi. Kidama da nayi magana jiya nace wannan zaben zai zama mai dan miskila kadan, because da mu mutane da yawa shine wannan opponent din demokradiya party din nan. Kamala number 1 ita na mace ce kuma babanta baki ne, so har yanzu akwai ɗan America suke da wannan yayya ma bakake mutanen da suke kamar ba za su iya su shugabance su ba. Kuma na biyu na mace ne, wannan abin da ya faru a jiya tsakanin jiya da yau a zaben nan ya faru da Hillary Clinton, so ba kamar sabon abu bane a gurin mu, kuma wallahi bai zama mana abin mamaki ba.
To, ko ya sauran 'yan Najeriya suka ji da wannan zabe? Kamar Musa Jika mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama ne kuma goyon bayan Donald Trump.
Kuyi darasi da yawa wanda ike 'yan siyasan mu na Najeriya su fahimta su kuma gane, sannan kuma sai su fahimci yadda ake gudanar da demokuraɗiyya. Ni ra'ayina dama na fi son shi Donald Trump ɗin ya ci zaben, ba don komai ba, saboda muna ganin cewa za a samu mafita da kuma maslaha akan wannan yaƙe-yaƙe da ake ana zubar da jinanan mutane, kuma babu mutunta bil'adama, ba a san kuma haƙƙin shi ba, ba a san kuma mutuncinsa ba, saboda bambancin jinsi ko bambancin kabila ko bambancin addini.
Sannan kowa ne dai zaben na ƙasar Amurka na bana ya fuskanci sabanin siyasar duniya daban-daban, kama daga yakin Ukraine da Russia da na Isra'ila da Larabawan Gaza da Lebanon da bakin haure da kuma batun tattalin arziki. To, kowane tasiri hakan ke da shi a ƙasashe irin su Najeriya? Tabbar kenan da naiwa masanin tattalin arziki da suka jari a Najeriya, Dr. Dauda Muhammad Kwantagora.
Kaga kamar shi kalaman da yi na neman zabe yana goyon bayan masu harkan crypto, yana goyon bayan kaza, yana goyon bayan kaza. To, wanda yake ya san cewa matasa da yawa suke da kura kuma suna waɗannan abubuwa, babu mamaki wannan kalamai ne na siyasa. To, yanzu idan kuma ya shiga aka rantsar da shi ya zauna ya dubi tattalin arzikin American gaba daya da kuma alakan tattalin arzikin American da wannan kasashe masu tasowa da kuma su masu harkan crypto din nan, babu mamaki kaga ya canza daga jawabin shi na siyasa na neman kura da kuma aikace abin da ya tarar kasa.
Babangida Jibrin, murayen Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida Jibrin da wannan rahoton, ana tare ne dai da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye. Yanzu kuma ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To, baba, a Turkiya masu sauraron gidan rediyon Açık Radyo na nuna bacin ransu bayan da hukumomin kula da kafafen yada labarai suka soke lasisin gidan rediyon mai hedikwata a Istanbul. Gidan rediyon na Açık na ya shafe shekaru wajen 30 yana kokarin tsike baraka a kasar. Masu tsokaci na cewa wannan mataki da aka dauka kansa wani bangare ne na wani fadadadden matakin da gwamnati ke daukawa kan kafafen yada labarai. Wata mai sauraron gidan rediyon na Açık mai suna Alif Unal da wani mai sauraron gidan rediyon shima mai suna Meta Atarure, waɗanda ke sahun masu zanga-zangar sun yi bayani. Elif Anul ta ce,
Achikrad is important because it's a cultural hub and also it's a political
Elim ta ce gidan rediyon Achibrad yo na da muhimmanci saboda mahadar al'adu ne kuma mai taimakon kungiyoyi da yan raji da dama a siyasanci shi ma Meti Atiture ya ce
From one side of course it's a shock from another side it's not unexpected given the way
Mete yace ta gefe guda lalle kam hakan ya kada mu ta wani gefen kuma hakan bai zo mana da mamaki ba ganin irin alƙiblar da kasar ke fuskanta ana dada fuskantar rashin damar fadin albarkacin baki kuma akwai karuwar daniya a tunani na a kasar
Agaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla A jamhuriyar Niger masu sharhi akan al'amuran yau da kullun sun fara bayyana matsayinsu dangane da zaben Amurka na jiya Talata bayan da aka ayyana dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump a matsayin wanda ya nasara a fafatawarsa da Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat suna masu ayyana Trump a matsayin wanda ya nuna jajircewa dan ganin ya cimma gurinsa na shimfiɗa manufofin siyasar sa wanda a wani lokaci da Amurkawa ke buƙatar sauyi Daga birnin Yamai, Suleiman Munibarma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Wannan galaba ta Donald Trump manuniya ce da a fili ke fayyace muhimmancin masu kada ƙuri'a a mulkin demokradiyya, inji Abdurrahman Al-Kasim mai sharhi akan al'amuran siyasar duniya, wanne yake cewa karɓe shugabancin ƙasa daga hannun Democrat don mayar da shi hannun Republican. Abu ne da ke jaddada wayewar talakawan Amurka kan maganar zaɓe.
Al'umma Amurka su suka san inda kansu ke ciwo kuma su suka zaɓen makansu abin da ya dacewa da su. Kuma wannan shi ne ake son ya kasance a kowace ƙasa ta duniya. Ya kasance al'ummomi suna ya zaɓen makansu tsarin da suka gani ko mutanen da suke ganin shi daidai da tare su.
Kana ganin a yau Donald Trump shine ya fi cancanta da ya shugabanci Amurka a bisa la'akari da yanayin da ake ciki a yau game da tafiyar siyasar duniya?
To, gaskiya ana iya cewa wani mutum ne wanda ya iya saboda kuma ganin abin da ya can baya bisa magana samo da ayyukan yi da tattalin arziki da wasu abubuwa shi ya sa kin yanzu kuma suka ƙara ba shi yarda. Idan ma ana iya cewa kawai dora ne za a yi daga inda ya tsaya ko daga abin da ya iya ko su kasashen tuburai ko na Afirka ko su kasashe wanda ke su kashi kawai ina ganin kowa ya iya da nashi kowa ya iya da abin da ke gaban shi.
Akwai wani abin da kake ganin ya kamata nahiyar Afirka ta jira daga shugaba Trump duk da cewa a wa'adin da ya yi na farko a shekarun baya an yi ta zarginsa da cewa bai ɗauki Afirka da wani muhimmanci ba?
To ai ba shugaba bane na Afirka, shugaba ne na Amurka. Amurka suka zaɓi shugabanci su ya jagorance su. To kenan ita ma Afirka kuma kowace ƙasa in ta zaɓi shugabanta ya yi mata aiki, ita za ya ma aiki. Ba yiwuwa ku zaɓi shugabanku kuma ya ma wata ƙasa aiki. Kuma zai kasance wauta idan ana tsanin wata ƙasa ta zaɓi shugabanta kuma wasu al'ummomi suna nan gehen duniya suna jira su za ya ma aiki ko su za ya ma umarni.
Babban editan jaridar L'Independent Plus Jahar Mamman ya ɗora alhakin faɗuwar Kamala Harris a wannan zaɓe kan wasu kurakuran da ya ce gwamnatin Joe Biden ta tafka a ciki da wajen ƙasar. Yayin da Donald Trump ɗan takara ya samu karɓuwa a wajen wasu masu bakin faɗa a ji.
Trump ya samu manya-manyan masu kuɗi na Amurka wanda suka hito suka zuba mishi kuɗi kuma suka hito kwansu da kwalkwatar su suka bi shi sau da ƙafa aka yi ta yakin zaɓe tare da su. To kaga wannan abin ana iya cewa ya gyara shi. Na biyu yakin Ukraine da Russia ya taɓa kasuwanci da arziki a duniya. To wannan abin shi kanshi Amurka bai barta baya ba akwai nazari ma da ya nuna a lokacin mulkin Trump kamar kasuwanci ya yi haɓaka a Amurka. Idan mai mulki ya ce ya ko kashin wada shari'a a Amurka ita kadai ba ta isa sai ka haɓaka kasuwanci sai zaman kashe wando an ga ya rage sosai. Darasi na fari shine duk mai iko sai ya yi aiki da menene talakanshi suka hi karkata, menene suka hi so a gyara musu.
Yanzu kam hankula sun karkata wajen ganin yadda za ta kaya a wa'adi na biyu na mulkin Donald Trump, a yayin da al'ummomin kasashen duniya ke fatan ganin kasar Amurka ta taka burki wa kashe-kashen da ake zargin gwamnatin Democrat da rufe ido kansu, wato yakin Isra'ila da Palestino, da wanda Russia ta shafa shekaru tana gwabzawa da Ukraine, kamar yadda a ɗaya gefe nasarar ta dan takarar Republican ka iya tada hankulan bakin haure a Amurka. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Suleiman Muni Barma da wannan rahoto. A yayin da masu sharhi ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan nasarar da tsohon shugaban Amurka Donald Trump kuma sabon zababben shugaban kasa ya samu, na tuntubi Muhammad Mada, tsohon shugaban al'ummar Afirka a birnin New York, ko menene abin da ya kai Donald Trump ga samun wannan gagarumar nasara. Sai ya ce,
ina ji sakon Democrats ne ko kuma sakon ita kamala ne, ina ji mutane ba su gamsu da shi ba. Abu biyu ne ni a ra'ayina. Na farko, batun su masu shigowa Amerika ta baroni hanya su ne wannan, wato shi ne ishu na farko ina ji wanda ya kada ita kamala. Na biyu shi ne batun wato shi economy din Amerika da kanshi. Yanzu haka yawancin jama'a an ka shiga misali supermarket da dala dari, abinda da za ka sai yanzu in ka shiga da dala dari ba zai ishe ka sayan wannan kayayyakin ba. So shi ni a ra'ayina wannan abubuwa biyu shi ne wanda ya kawo sanadiyan shi Donald Trump ya lashe zabe, saboda yawanci na gani cewa wato idan shi ya zo watakila abubuwa sun yi sauki, kuma yanda mutane ke shigowa ta barauni hanya shi ya tsare waɗannan hanyoyin.
To bari mu duba ina makoman irin waɗannan su mutane da suka biyo ta barauniyar hanya suka shigo Amerika, ina makomansu a wannan sabuwar gwamnati ta Trump?
Eto, ai in ka duba shi dama ya riga ya faɗi wayin shi ya zo, in Allah ba shi nasara zai wato waɗanda suka shigo duka ta barauniyar hanya shi zai sallami kowa ya koma ƙasar shi. Kuma abu ne da yake zai iya yayi kuma zai iya awatar. In ka duba na farko zuwan shi na farko ya ce in ya zo zai sa wall katanga kenan ya hana mutane shigowa, to ya yi wannan duka. So shi abu ne da yake tunda ya faɗi akwai alamu zai yi, kuma da yake mabiyan shi sun dinga bashi wato ra'ayi ya cika alkawali. So abu ne da yake da damuwa mun a wurinmu, yake da damuwa sosai, saboda akwai mutane da dama da suka shigo da yake sun zo neman halali su ba su iya su ciyar da iyalansu da ke kasashen da suka fito.
Muhammad Mada, tsohon shugaban al'umman Afirka a birnin New York, ke dan ya mana wannan fashin bakin. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkamu da sake saduwa a shirin zamantakewa, shirin da ke nemo hanyoyin wanzar da zaman lafiya tsakanin al'umma da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke gabatar da shirin. A yau shirin zamantakewa zai duba yadda sabon shugaban ƙasar Amurka zai sanya tsare-tsare da za su taimaka wajen wanzar da zaman lafiya a ƙasashen duniya. A jiya Talata ne al'ummar ƙasar Amurka suka kammala gudanar da babban zaben ƙasar, wanda ya samar da shugaba da zai jagoranci harkokin gudanarwa a ƙasar. Mai sharhi kan lamuran yau da kullum Ahmadu Abubakar Akwanga ya bibiyi yadda zaben ya gudana.
To abin da na gano dai zaben bai ba ma mutane mamaki sosai ba, idan kika lura da harsashen abubuwan da suka rika faruwa kafin zaben da lokacin zaben da kuma har lokacin da aka sanar. Bari baki misali da Arizona. Kin san in baki manta ba ita Kamala Harris an taba bata aiki na inda za ta yi ta rage bakin haure kisan jahan na kusa da Mexico suna da makwabtaka da Mexico in kin bibiye maganganun da mutane suke yi kafin zaben sun ce bata yi aikin da aka abin da ake zata ta yi a gurin bata iya yi ba shi kuma bangare da Donald Trump a wannan jahan dokan da yayin wancan lokacin na maganan kamfanoni ya sa dai daga cikin kamfani da ke tashi a garin kamfanin computer din nan ya sa mutane sun samu aikin yi kuma an samu kudi sosai so irin waɗannan abubuwan shi sai dinga bashi dama to tun daga jiya da muka fara ganin waɗannan harsashen sai muka tsare cewa shi Trump zabe zai kafa wani tarihi shine shugaban kasa na biyu wanda yayi zabe yayi shugabancin kasa haka cire shi ya sake dawowa ya ci zabe a tarihin America
ta yaya wannan zabe na Amurka zai taimaka wajen kawo wanzar da zaman lafiya a kasashen duniya
so kin ga musamman yanzu nan da tattalin arzikin duniya kusan gaba ɗaya yana cikin tsakanin wuya domin in kina bibiya abin da ke faruwa yanzu nan musamman yakin da aka fara tsakanin Russia da Ukraine yana ɗaya daga cikin abin da saboda kin ga Ukraine tana ɗaya daga cikin ƙasa da take noman alkama da ake amfani da ita a duniya so yanzu wannan yakin sai sa noman ma ba a iya samun wannan abu ba a iya samun alkama sosai yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo tsadan fulawa da wasu abubuwa a ƙasashenmu to abin da ke gaban Trump yanzu shine kokarin da zai yi a samu zaman lafiya a waɗannan ƙasashen da kuma sauran guraren
Wata 'yar siyasa da ke harkar tallafawa mata Chikas Kumley ta ce tana fatar ganin sabon shugaban kasar na Amurka ya ba mata guraben da za su kawo sauyi mai ma'ana.
Gefen da ina ga zai yi kyau shine harkan samun lafiyar mata a health kenan. Mata ne sukan aiku sukan je asibiti suna kai yara asibiti ya kamata ya duba wannan gefen da kyau so that duk issue da ya shafe lafiyar jikinsu. Ya zaman yana kan priority na abubuwan da zai yi ma mata kuma appointment da za a yi a nashi cabinet yanda su suna yin nasu ya bambanta da namu amma muna son ya sa mata da yawa a ciki because mun san cewa mata suna da hikima mata kuma suna da ilimi wanda in aka ba su hanya su yi contribution a cikin gwamnati zai iya bude hanya mama mata kawai ba but ya taimake iyali da jama'a duka mun san cewa abinda ya faru a America ba America kawai zai tsaya ba zai shafe wasu kasashen duniya
to idan ya kyautata ma mata a America ta yaya zai shafe mu musamman a kasashe masu tasowa
no zai shafe mu sosai kuma a hanya masu kyau because muna da su kungiyoyi da su organizations wanda suna aiki a wurin kuma suna aiki a kasashen mu anan
ga Mr. Herbert Daniel kuwa tsarin jam'iyyar Republican ya fi ba da fifiko wa kasar Amurka ne
shin zaben shi Trump as a person or let me say the Republican Party nasu da suka sayar da shi zama shugaba suna da nasu kaida na foreign policy wato na relationship tsakanin kasa da kasa daban da America
wato hulɗa tsakanin kasashe kenan
nasu sun fi karban abu da muke kira bilateral relationship more than multilateral relationship so by bilateral relationship huda na kasa daya da kasa daya da kuma me za su samu a tsakanin su then multilateral kuma shine huda na kasashe da yawa Trump shi relationship na America da kasan da ya zaba shine zai focusin akai wannan duk taro din da ana yi na NATO a ce duniya mu hada kai tare domin ayi wannan ayi wancan zai dan samu dan tangarda NATO yanzu kam sai dai su daura damaransu da kyau domin Amurka wanda shine ya kamata yana supporting all peace effort da ake yi yanzu support da dama ana samu ba shine za a samu ba domin America yanzu based on policy na Republican Party shine America farko that is America first so su yanzu interest nasu ne za su protect and kafin interest na wani kasashe na waje to idan policy din ba zai shafi America da za su samu amfana daga cikin shi ba za su preferring su focusing a wanda zai musu amfani.
So yanzu kana ganin kaman irin yakin Ukraine da Russia da kuma Israila da Palestine duk wayannan ita America ba za ta kawo karshen irin wayannan yaki-yaki da tashin hankali ba.
Based on the campaign promise in that Trump yayi.
Mm.
Both she and the Kamala Harris din.
Mm.
Sun fada cewa they will make sure cewa an kawo sulhu tsakanin Ukraine da kuma Russia and then Palestinians da kuma Israel. But mun san cewa some of these campaign promises da ake fada idan an ci zabe ba lalle ne a wutar da abubuwan da aka promise din ba. But the way ake ganin war din yana ta ci yaki karewa, na san za ka wani level din da dole za a rage zafin ta. And I trust that cewa Trump zai yi wani abu akai.
Comrade Nuhu Shehu Kanam, wanda shi ma ya bibiyi yadda zaben ya wakana, yayi fatar kasar ta Amurka za ta taimaka wajen kawo zaman lafiya a sauran kasashen duniya.
Tun daga ran da aka fara sa zaɓe zuwa lokacin da yau alkaluma suka tabbatar da cewa shi tsohon shugaban kasa kuma zaɓaɓɓen shugaban kasa yanzu na 47 Donald Trump yayi nasara, mun tabbatar da cewa ita tsarin demokradiyyar Amerika kamar yadda kika sani akwai dokoki da ka'ida da sharuɗa, kuma bisa ga irin bibiya da muka yi zaɓuɓɓukan za a iya cewa sun wanzu cikin kwanciyar hankali da lumana da zaman lafiya. Wannan shi ne babban nasara wadda za mu iya cewa an samu.
Kana ga kamar ta yaya zai taimaka mana wajen kawo zaman lafiya musamman game da yaƙe-yaƙen da muke samu da 'yan ta'adda da sauransu?
To, kin sani ita ƙasar Amerika babban abin da Trump ya yi yakin neman zaɓe shi ne mai da hankali wurin damuwan da ya damu Amurka. Wannan shi yasa kika ga yawancin Amerikawa ɗin suka bashi goyon ba, duk abin da yake gwanzuwa a duniya in dai ba zai zamanto ya kai ga cimma muradun Amerika ba wannan ba damuwansu bane. Kuma asali ma kin sani ita yankinmu na Afirka gaba ɗaya ba wata yanki ne wanda ake ganin cewa suna da wani babban bukata na bukatun kansu a wannan yankin ba.
Masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai ɗiga aya. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shirin. Yanzu dai a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya.
Zaman lafiya da dadi sai da shi.
To madalla, a gaida Zainab Babaji. Da haka ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
To a takaicen, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya kada mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ya samu wani sabon wa'adi na shekaru hudu. A wata irin takarar da aka yi matukar kankankan, zuwa yanzu Trump ya samu maki akalla 277 daga cikin jimlar maki 538 na cin zaben a tsarin kasafta maki ko electoral vote a zaben da aka gudanar jiya Talata, wanda ya bashi rinjayen wannan kasafin ƙuri'a da ake bukata, inda ya zama shugaban Amurka na farko da ya ci zaɓe sau biyu amma ba a jere ba tun a shekarar ta 1890. Yau Laraba, rundunar sojin Ukraine ta ce ta kakkaɓo 38 daga cikin jirage marasa matuƙa 63 da Rasha ta cillo musu a wani hari da ta kai.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lasariya. Sai kuma an jima can da daddare kenan za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri, inda za mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayinku a kan zaɓen Amurka da aka gudanar a jiya Talata. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Laser Gresham wacce ta shirya ta bada umarni, da injiniyanmu na wannan la'asariya Cornelius Tena. Baba Yakubu Makirin ne daga nan birnin Washington DC, nake muku fata.